تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايعكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى سادوا وانا مسلا جيمي البركة مسلا جن الله محمد انجمي انا ندبور شكين قرمي دقري لجهر برنو ايو السبر شرن بير غوتر رمضان هجر منذ صلى الله عليه وآله وسلم دبو دي دلي هدو دتلاتن daya wanda kuma yazo daidai da 4 ga watan 9 miladiya ta 2010 a wannan majalisi namu mai albarka inda muke tafsirin alqur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsir suratul hijr. Akwai tambayoyi biyu da zamu ansa ko uku. Akwai wanda yake tambaya yake cewa ni ne nake itikaf sannan sai guziri na ya kare, zan iya zuwa banki domin in ciri kuɗi? Kamar yadda aka sani, mai itikafi baya zirga-zirga ya je nan ya je can sai idan akwai wata larura wacce babu yadda za a yi sai ya fita ɗin. Idan akwai larurar za ta fidda shi ta zama tilas ya fita, to wannan fitar an yafe masa. Mutumin da guzurinsa ya yanke, idan akwai yadda zai iya samu guzuri, akwai wanda zai iya kira ko ta waya ne ya rubuta masa cek din ya je ya ciro masa kuɗin, to wannan kaga ba sai ya fita ba. Yana iya kirawo wani wanda ya san zai iya ciro masa kuɗin, ba buƙatar shi ya fita, don anan fitar ba ta zama dole ba. Amma in ya zama na ba shi da wani wanda zai iya wakiltawa ya yi masa wannan, sai shi da kansa. To kaga anan ba za a ce sai dai ya zauna a haka ba, duk da ba shi da guzuri kenan, ba shi da abin da zai sayi abinci ko wata bukatar sa ta dan adam ta yau da gobe. To kaga anan ba za a hana shi fita zuwa banki mafi kusa dan ya ciro kuɗi ya dawo ba. Wannan abin da ya fitar da shi larurar ita kawai zai yi, kada kuma ya tsaya ya ce bara ya shiga kasuwa ko watakila zai siyo kaza da kaza da kaza. Matukar dai baya cikin larura, to bai kamata ba. Iya bukatar sa kamar mutumin da yake itikafi inda babu ba haya, in ya ji buƙatar ɗan adam ta ba haya ko bawali, kaga zai iya fita ya je inda zai iya yin ba hayarsa ko bawali ya dawo. Amma da ya yi ya dawo, in gidansa ne a kusa, ya iya zuwa gidansa, wannan buƙatar da ta kai shi ita kadai zai yi sai ya dawo, wannan babu komai. To wannan kuma yana tambaya cewa da gaske ne cewa duk inda Allah yake yana tare da annabinsa, kuma ko da aiki mutum ya yi rabi na Allah ne rabi kuma na manzansa. Saboda na yi wani mai da'awar malinta ya ce hakan, ya faɗi hakan har ya ba da dalili cikin alkur'ani, wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum wa rasuluhu da kuma wallahu ma'akum aina ma kuntum. Ya ce a nan Allah ya ce a yi aiki, ya kuma ga aikin da kuma manzansa, sannan sannan ya Allah zai banta. To wani dai fahimci duk abin da yake cewa, magana ce mara kan gado ba irin wannan soki burutsun za ka yi ta jinsa, kuma ba karewa zai yi ba. Saboda duk wanda ya sa son zuciya tare da shi ba abin da ba zai faɗa ba kuma. Sai dai wani abin kai wanda kake halartar guraren karatuttuka, ko da ba mai dogon karatu ba ne, wani abin da an faɗa kai da kanka za ka san cewa wannan soki burutsu ne wanda an daɗe ana yinsa, ba wani sabon abu ba ne. Wani ya ce maka duk inda Allah yake manzo Allah yana nan, kaga wannan me yake so ya ce mana? Yana so ya ce shi ma manzo Allah Allah ne ko kuma me? kaga wannan idan lokacin manzo sallallahu alaihi wasallama ne dole za a daka masa tsawa a yi masa saiti ba za a kyale shi haka nan ba ga wanda ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam masha Allahu wa shi'ta manzo Allah ya kusata yace aj'altani lillahi niddan kul ma sha Allahu wahda magana ce yake yace in Allah ya so ka so haka da ya goma shi da Allah madaukin sarki wajen tabbatar da mashi'a ce in Allah ya so kai ma ka so yana so yace zan yi kaza ko zan faɗi kaza sai manzo Allah ya daka masa tsawa yace ka sa ni kini ga Allah wato zaka sanya ni kishiyar Allah ka ce in Allah ya so shi kadai to wanda zai yi fushi idan an yi irin wannan jumla ya zai ya kyale ne wannan magana fi sabilillah kai ma ka san ba zan kyale shi ba dole za a yi masa daka masa tsawa irin wannan kuma wace tafi wannan to kuma ka ce Allah ya ce kuma duk abinda kai Allah yana da rabi annabi yana da rabi me annabi zai yi da aikin ka Allah shi kansa me zai yi da aikin ka ina Allah ya ce in kai aiki rabi zai dauki ladan ya ba annabi rabi sai kuma ya barka da me aikin da zaka yi dan kanka kake yi inda duk kowa zai kafirce wanda zai cutar da Allah zai cuce shi komai ba in kowa zai zama mumini mai tsoron Allah wannan zai dada Allah da wani abu ba zai dada Allah da komai ba komai kai dan kanka man ihtada fa innama yahtadi li nafsi wa man dalla fa innama yadullu alayha in ka shiryu dan kanka in ka bace ma dan kanka saboda ka maganar cewa Allah zai dauki ladan rabi ya ba annabi rabi kaga wannan ayar da ka kawo ba da ka kawo me alaka ta da wannan fasayarallahu amalakum wa rasuluhu Allah zai ga aikin da kuka yi manzon zai ga aikin da kuka shine zai kwashi ladan ku rabi ina aka ce zai kwashi ladan ku rabi yanzu in ce ka je kai abinda duk kai Allah yana gani shine ma'ana zai kwasa ko kuma a je kai dai ina ganin aikin da kake yi shine ma'ana zan kwashe maka rabin ladan ka wannan aya kuma tana magana ne kuma akan a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallama sahabbai da ake magana akan su su yi aiki kuma in sun yi aikin kwarai Allah yana ganin aikin da suke yi wanda kuma kowane lokaci Allah yana ganin aikin mutum sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da ke tare da su yana ganin faɗi tashin da suke yi ya san abin da suke yi wannan shine ma'anar aya ba wai tana nufin Allah ya kwashi ladan rabi ya ba manzon sa rabi kai kuma ka tashi babu komai ba ka tashi saka yau wannan ba wata fahimta ce ko wani abu da babu wanda ya taba fassara ayar da wannan ma'anar kuma ka ce wallahu ma akum aina ma kuntum sai bai kuma shine cewa duk inda kuke duk inda annabi yake Allah yana nan ko duk inda Allah yake annabi yana nan an san magabata duk abinda suka fassara aya abinda take magana a maiyatul ilm duk inda kake ilimin ubangiji yana nan tare da kai aya ta bude da ilimi ta kare da ilimi don haka duk abinda kake Allah yana sani ita ce maiyar da yake tare da da yake dan zai yana tare da ku akwai maiya ta taimako ta karfafawa ta bada nasara irin wacce yake idan ita tare da mu'min da muhsinai inna allaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun inni ma'akum da Allah yake ga annabi Musa da Harun inni ma'akum asma'u wa ara wa innani ma'akum asma'u wa ara ina tare da ku asma'u wa ara wannan shi yake fassara ma'iyar ina ji ina gani don haka babu abinda fir'auna zai iya muku don haka duk wani wanda yake yana tare da ubangiji da zuciyarsa ubangiji yana tare da shi da taimakonsa da nasararsa kamar yadda muke cewa ku je ku rike addinin ku Allah na tare da ku ma'ana Allah yana gogayya tare da ku inda kuka sa addu'a kuka zauna shi ma Allah ya zauna a wurin in kun tashi ya tashi in kun tafi ya tafi in kun shiga toilet ya shiga toilet tare da ku wannan aqida ba ta musulmi ba ce aqidar musulmi ita ce wacce alqur'ani ya koyar rahmanu ala al'arshi stawa ubangiji ya daidaita bisa al'arshi da zatinsa amma wa fi kulli makanin bi ilmihi kamar yadda mai risala ma haka yake fara wa ala al'arshi stawa wa ala al-mulki ihtawa wa fi kulli makanin bi ilmihi ya daidaita akan al'arshi, ya mallaki komai da komai, kuma ko ina akwai ilimin sa. Wannan ita ce aqidar musulmi a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam da bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam, lokacin sahabbai tabi'ai limaman shari'a, sai da bata garin aqida suka zo sune suka karkatar da musulmi daga aqidar kware. Za mu duba kan aya ta 85, wama khalaqna as-samawati wal ardh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتيناك
وما خلقنا السماوات والأرض
وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم.
نعم الله يقول وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق كما بمحل الجسم ميد قسع da abin da yake tsakanin su ba sai da gaskiya. Wa inna sa'ata la'atiyatu, kuma lalle alkiyama na nan tafi. Fasfahi safha aljamil, don haka kai rangwame, kyakkyawan rangwame. Inna rabbaka huwa al-khallaqu al-alim, kuma lalle ubangijinka huwa al-khallaqu, shine mahalicci al-alim, masani ga dukkan komai. Kamar da muka ce wannan ayar kamar khatima ce, kamar rufewa ce ga kisoshin da Allah ya bayar a baya, ya kawo wannan dan ta zama kamar ƙarin bayani akan waɗannan kisoshi, cewa Allah ya halicci sama da ƙasa da adalci. Duk abin da Ubangiji zai aiwatar da shi ne bisa ga adalci. Halittar samai da ƙasa da abin da yake tsakaninsu ya kunshi halittar komai, ya kunshi halittar sama da ƙasa da taurari da wata da rana da mala'iku da mutane da aljanu da dabbobi da tsuntsaye da tekuna da duwar wasu da itatuwa da duk abin da ka sani da wanda ba ka sani ba, na ruwa ko na tudu, na sama ko na ƙasa. Saboda kalmar wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi ya kunshi dukkanin halittu da waɗanda Allah madaukakin sarki ya halakar da waɗanda bai halakar da su ba, da mala'ikun da aka aiko da su da azaba su halakar, duk sun shiga ƙarƙashin wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq. Wato waɗannan abubuwa duk da suka gudana ko suke gudana, waɗanda suka wuce ko waɗanda za su zo ko waɗanda ake cikin su yanzu, Ubangiji yana gudanar da su ne bisa ga adalci. Halittar samai da ƙasa da abin da suka tattara, halittu wanda dan adam ba ya da wani hannu a ciki, ba shi da wata cewa a cikin tafiyar da lamarinsu, suna gudana ne bisa ga adalci, bisa ga mizanin da Ubangiji ya dora musu. Ba sa saba wa Ubangiji domin su ba su yadda su ɗauki taklifi ba na yi kaza ko bar kaza, sun bar dukkanin gudanar da al'amuransu a hannun Ubangiji. Shi yasa da rana da wata da sauran halittu manya-manya da kake gani suna gudanar da al'amuransu ne bisa ga yadda Ubangiji ya gudanar da su. Su ba su da wani ta cewa ku ka taɓa cikin rayuwarsu. Kai ɗan adam, kai kace za ka karɓi jarrabawar da Ubangiji ya ce ma zai yi, kace kai kaji ka gani za ka karɓi wannan, za ka tara a rado da ka, don haka aka kawo kanka aka ɗora maka wannan amanar. To a nan ne za a gane wanda zai yi wa Allah maɗaukin sarki biyayya cikin dokokinsa na yi kaza ko bar kaza, a nan ne kuma za a gane wanda ba zai yi biyayya ba. To a dalilin samun wanda ba zai yi biyayya ba, to a nan ne ake kuma samun matsala. Da zarar aka kauce wa layin Allah sai a samu matsala. Don haka wasu sun kauce wa hanyar Allah, sun yi faɗa da annabawa, sun yi faɗa da manzanni, sun iyadda da littattafan da Allah ya saukar da saƙonni da Ubangiji ya turo, Ubangiji ya aiko mala'iku sun halaka su, kamar yadda duk ya yi bayani a baya. Iblis ya samu nasara a kansu. Wasu kuma sun yi wa Allah biyayya, sun bi manzanni, sun girmama abin da Allah ya aiko manzanni da shi na gaskiya, Ubangiji maɗauki sarki ya tserar da su, ya ba su wata rayuwa mai kyau a duniya, ya ba su ita a lahira. to kenan kai dan adam in kana son zaman lafiya abubuwan ka su tafi daidai to ka bi dokar Allah yadda kaga harkokin samaniya suna tafiya daidai ba matsala to kai ma haka taka za su tafi daidai ba matsala amma da sharadi kai ma ka bi dokar Allah kamar yadda su ma suke bin dokar Allah in ka saba to zaka samu matsala da zarar ka saba zaka samu matsala wanda shine abinda ayar take nunawa waɗanda aka halakar an halakar da su ne bisa gaskiya waɗanda aka tsirar an tsirar da su ne bisa gaskiya wanda kaga yana laifi an kyale shi kaka yi tsammanin an kyale shi ne ba wato dan ya gagari Allah ko kuma a Allah ya yarda da abin da yake ko Allah ya rasa yadda zai da shi a ko kusa wanda kaga an kyale shi to ba wai an kyale shi bane gaba daya wani talana ne ake masa randa ubangiji zai kama shi kama ba zai masa dadi ba shi yasa koda anan ya gama rayuwarsa duka cikin barna har mutuwarsa ta zo ya mutu to ai akwai wata rayuwar kuma nan gaba ba shikenan an gama rayuwa anan ba shi yasa Allah ya ce wa inna sa'ata la'atiyatu kuma lalle kiyama tana nan tafi wannan don a ƙara kwantarwa da Annabi sallallahu alaihi wasallam zuciyarsa a ƙara bashi hakuri irin abin da yake gani daga abokan fada daga mushrikan larabawa na nuna kiyayya da gaba da kokarin halaka shi da suke ta yi kada ya ga cewa ubangiji ya kyale su ba kyale su aka yi ba akwai ranar abin nan kindillanci akwai ranar da za su raina wa ayazakinta shine ubangiji cewa inna sa'ata la'atiyatun lalle alkiyama tana nan tafi tunda ko tana nan tafi kaga kenan akwai kallo domin duk wanda bai zo wa Allah ba yadda aka ce ya rayu ba to lalle ko zai gamu da gamansa sai Allah ya ce da shi fasfahis safhal jamil kai rangwame kyakkyawan rangwame wato ka kawar da kai kai hakuri kai kada ka ce zaka fuskanci abinda suke yi maka na cutarwa kai ma ka fuskance su da cutarwa a idan sun maka marar kyau kai kai musu mai kyau idan sun munana maka kai ka dadada musu idan sun kuntata maka kai ka yalwata musu idan sun maka wato magana mai zafi ko sun zage ka kai kai musu kyakkyawar addu'a Allah shirye su wannan shine as-safhul jamil wato kada ka fuskance su da irin abin da suke fuskanta ka da shi kai kai musu rangwame wasu malamai sun ce wannan ayar wato gabanin a farlanta jihadi ne lokacin da aka farlanta jihadi kamar an shafe wannan maganar rangwame din ba haka bane maganar rangwame yana ne shi yasa rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam duka ta zama rayuwa ce cike da rangwame ba wai ana nufin cewa tunda za a yi jihadi ba ka a yi rangwame a'a ayar tana nan tana aiki ba bata tashi daga aiki ba as-safhul jamil rangwame mai kyau kusan shine ya bayyana a cikin rayuwar Annabi sallallahu alaihi wa sallam har ƙarshen rayuwarsa haka aka rika gani Annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda Aisha take cewa man taqama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam li nafsihi illa idan tuhkat hurmatullah Annabi sallallahu alaihi wa sallam bai taba ramawa kansa wani abu ba wato yayi fushi yayi ramuwa dan an yi masa in kaga yayi fushi to an taba Allah an taba dokar Allah an shiga gonar Allah to lokacin da za a ketare iyakokin Allah to anan ne ake ganin fushin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma dan shi ka yi masa ka bata masa ka taka nashi ka fada masa baka Annabi sallallahu alaihi wasallam bai kasance mai rama wato mummunan abu da mummuna ba kamar yadda Bukhari da Muslim suka rawaito hadisin Aisha Allah kara mata yarda take cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam lam yakun fahishan wala mutafahishan ولا سخابا في الاسواق ولا يجزي بالسيئه السيئه ولكن يعفو ويصفح تشي منذ صلى الله عليه وسلم بي زما متين مي الفاشا با واتو مي يوان مي يغون مغنغنو كو مي الفاشا بي كسانتي مي كاكاتي ا كاسوا با تو زاك غو دبي اس ان كا شيغا ان يا شيغا كاسوا كمان با وني متمن ابين نان با زاك جي ايفه دا كاكاتي دا wancan ya sunno masa ashar shi ma ya sunna masa ashar kaje yana ihu yana kiran mutane wanda wannan ba dabi'a bace ta kamilin mutum Annabi sallallahu alaihi wasallam ba yi da wannan sai ce wala sakhabi fil aswa wala yujzi bi sayyi'ati sayyi'a in an munana masa baya sakankawa da mummuna to shi in kai masa mummuna ba zai maka mummuna ba walakin ya'fu wa yasfah yana afwa ne wa yasfah yana rangwame wanda ita ce ɗabi'arsa wanda ita ce sifarsa da Allah ya sifanta shi da shi tun kafin ma a halicce shi Allah ya sifanta shi da wannan a Taura ya sifanta shi da wannan sifa a cikin linjila kamar yadda yazo a cikin Bukhari da Muslim a cikin Sahih Bukhari hadisin Abdullahi ibn Amr da yake cewa Allah madaukakin sarki ya sifanta manzansa sallallahu alaihi wasallama da wasu daga cikin sifofinsa a cikin At-Taura da kuma linjila shine ya faɗi wannan sifofi da Aisha ta faɗa lam yakun fahishan wala mutafahishan wala saffaban fil aswaq ولا يجزئ بالسيئه السيئه ولكن يعفو ويغفر ان ام مس ممنا بايا ساكها ده ممنا عفوا yake yayi rangwame akwai sanda ba iki sallallahu alaihi wasallam kamar yanzu cikin hadisin Anas annabi sallallahu alaihi wasallam yana tafiya cikin masallacin sa kawai sai ya ji an ci kwalar shi ta baya yana sanye da gwadansa wanda yana da kauri sai ya ji kawai an ci kwalar sa an shaƙe shi ta baya wai wai da zai sai ga wani bakauye ne ya shake shi bakauyen da ya shake shi yana cewa ga raƙuma na nan guda biyu a dora mun abinci a kansa domin abincin da yake gurinka ba naka bane ba na mahaifinka bane kudin abin nan dukiyar Allah ce a bani nawa ka san sahabbai suka yi wokansa annabi ce a kyale shi kawai wanda ya taba shi kawai wanda ya taba shi ya ce take ni na ji ba nawa bane ba na baba bane sake ni ya sake shi har gurin ya yi shaci ya yi ja saboda shaka da makara annabi ya ce to zan baka amma sai ka bari in rama shakar da kai tunda ka shake ni sai ka bari in rama amma zan baka ya ce shi ba za a rama ba sahabbai za su sake shi annabi ya ce duk wanda zai ji magana ta kai ya matso daga inda yake ya tsaya gurinsa ba kawai nan ya ce shi ba za a rama ba annabi ya ce to ku dora masa kayan alkama a kan raƙuminsa ɗaya raƙumin kuma ku dora masa kayan dabino aka haɗa masa kayan abinci ya yi tafiyar sa abinsa in ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za a yi wa haka kana zaton akwai wani shehi a cikin almajiransa za a ci kwalarsa kai lafiya ko ni na aka ci kwalata ai ba za a je abin da bare manyan shehu ne to amma manzo sallallahu alaihi wasallama nabiyur rahman annabi ne na rahma wani ka je gunsa tambaya za ka yi tambaya ce ta kai kafa tambaya amma ya ce a dake shi tambaya ka je baka je da makami baka je da komai ba kawai saboda ka je tambaya in kai tambayar da ta kure shi sai ce a dake ka to kaga wannan ina shi ina manzo sallallahu alaihi wasallam sun yi hannun riga to haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya sifantu da juriya da kawar da kai da rangwame a yakin Hunain kamar yadda Jabir ibn Abdullah ya ruwaito a yakin Hunain yake cewa mun dawo daga yakin Hunain a wata ruwaya yana cewa yakin Zurriqa ce mun dawo sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya je gindin wata bishiya abin dabi'ar sahabbai in suka zo guri suna tafiya cikin jeji inda suka ga bishiyar da tafi inuwa sai su barwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan bishiya sai kowa ya je nemi wanda zai kwanta a karkashi saboda haka sai suka barwa annabi sallallahu alaihi wasallam bishiyar wata bishiyar magariya sai ya kwanta a karkashi su kuma kowa sai ya je ya samu wata bishiya ya kwanta can sun tashi sai suka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tsaye da wani mutum a kansa shine suka zo gurin manzo sallallahu alaihi wasallam a guje dan ba su san me ya faru ba annabi sallallahu alaihi wasallam ce gashi ina bacci ashe manzo lokacin yana bacci shi wannan mutum ya zo kawai manzo Allah ya rataye takobinsa a cikin bishiya sai ya ciro takobin ya zare ya taba manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce tashi yanzu ka gaya min waye zai kare ka waye zai kare ka annabi ya ce Allah a wata ruwaya ya ce yanzu baka jin tsoro na ya ce bana jin tsoron ka waye zai kare ka Allah shikenan sai takobin ya fadi daga hannunsa manzo sallallahu alaihi wasallam ya dauka ya ce kai kuma fa ya ce da Allah ya rasula ai hakuri ai man afuwa annabi sallallahu alaihi wasallam bai rama ba ya ce to a kyale shi tafi ya tafi yasa a wata ruwayar da take cikin gharibul hadith na Ibrahim al-Harbi yake cewa da ya koma gurin sa yake cewa nazo muku laqad ataitukum min khairin nasi nazo muku daga mutumin da yafi kowa alkhairi yayi alkawarin ba zai taba yarda a yaki manzon Allah tare da shi ba ko ya shiga cikin mutanen da zai yaki manzon Allah saboda wannan mu'amala fasfahi safhal jamil kenan kai kyakkyawan rangwame akwai lokacin da bayan an yakin Hunain an kawo dukiya ta ganima annabi sallallahu alaihi wasallam ya raba ya ba wa muhajirai waɗanda suke ba su da komai sai zama ba a ba wa wasu da yawa ba daga cikin ansa saboda an duba wannan talaucin da suke tare da shi domin ganimar ta faiuci sai aka ba su da yawa ciki shikenan sai wani cewa shi wannan rabon da annabi ya bayyana an Allah ba ce hadhihi qismatun ma urida biha wajhullah ce wannan rabon ba dan Allah aka yi shi ba kuma ba a yi adalci ba sai Abdullahi dan Mas'ud ya je ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce gashi abinda wane yake faɗa bayan an gama rabo ya ce ba kai dan Allah ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yarhamullahu Musa laqad uziya bi akthar min hadha fa sabar yace Allah ya ji kan annabi Musa an cuce shi sama da haka yayi hakuri ma'ana ni ne na ficancanta in yi hakuri saboda fifikon da ke tsakaninsu da annabi Musa alaihi salam to annabi an yi ta masa irin waɗannan yana juriya yana hakuri ka duba lokacin da ya yi fatihu makka ƙurayshawa kowa ya sani a tarihi irin yadda suka wato musguna wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shi da sahabbansa bayan ma ya yi hijira ba su kyale shi ba bayan sun raba shi da dukiyarsa da danginsa da gidansa da duk abin da ya mallaka shi da sahabbansa sun koro su sun bar ƙasar haihuwarsu sun je wata gari ba baki a wanda haka ba su kyale su ba sai da su karka fitowa daga garinsu don su yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa su murƙushe su haka aka yi ta fafatawa tsawon shekaru masu yawa to ka duba lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga makka yana mai nasara ubangiji ya bashi iko akan atul abin nan mutanen ƙurayshawa ya zamana makka ta zo hannunsa a wannan lokacin wani daga cikin musulmi ya ga manyan jima-jiman ƙurayshawa kafirai wanda da suka yi annabi ya shafa ma da su ya gansu a cikin wani hali wato na wulaƙance sai yake sowa shi wannan musulmi yana cewa al-yawm yawmul malhama a yau za a ga yaki wato yana nufin a yau za a daukansa da manzo Allah ya ji shi sai yake cewa la al-yawm yawmul marhama yau ranar rahama ce ba ranar daukan fansa ba ce ranar rahama ce da ya shiga fa lokacin da ya shiga cewa duk wanda ya shiga gidan Abu Sufyan kada a bi shi duk wanda ya shiga daki mai alfarma kada a bi shi duk wanda ya shiga gidansa yasa saka ta kyale shi to kaga wa za a taba kenan babu wanda kowa zai gudu ko dai shiga nan wanda kaga ya fito da makaminsa to ya nufi yayi ne riyaki wanda ko ba a wannan suke ba to shi da lokacin da annabi ya tara su yake cewa ma tazunnuna anni fa'ilun bikum me kuke zato yanzu zan yi muku suka ce khairan akhun karim wa ibn akhin karim alkhairi muke tsammani kai mana dan kai dan uwa ne mai karamci kuma dan uwa mai karamci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idhhabu la tathriba alaikum alyawm fa innakum at-tulaha ku tafi yau babu wani sauran zargi akan ku ba sauran tuhuma akan ku je kun samu yancin ku samu tarbiya ta manzo sallallahu alaihi wasallam bayan wahala da ya sha kuma ya ce da waɗanda suka wahalar da shi idhhabu har ma ya ce la tasriba alaikum babu sauran tuhuma an ɗauke muku duk wata tuhuma da take kanku ku je kuma yanzu kuna da yanci kamar yadda kowa yake da yanci babu magana a kama su a mai da su fursunonin yaƙi ko a kama su a wulaƙantar su ko a je a ɗaure su ko a ci su tara duk babu wannan kaga wannan shine as-safhul jamil shine al-afwu inda al-maqdir lokacin da kake da damar karama wato ka samu lagon abokin faɗanka sosai shi ma ya sadu da ya rasina ya yi da cewa ka samu lagon shi sai ka ce to je kana yafi maka annabi sallallahu alaihi wasallam yana da wannan cikin sahabbansa ya nuna abokan adawarsa akwai lokacin da ya yi ciniki game da yake cikin musnad na imamu ahmad hadisin Khawla bintu Hakim. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga kasuwa sai ya ciniki. Yace ya sayi wasu abin nan raquma da sa'i 60 na dabinon ajuwa. Wato zai karbi raquma ya bada sa'i 60 na dabinon ajuwa. Shikenan aka gama ciniki ya fada. Annabi ya ce to a koro raquma, aka zo da raquma, ya ce mai raquman ya biyo shi ya zo gida ya bashi wannan dabinon. Annabi ya shiga gida ya fita, ya shiga ya fito ya ce babu fa dabinon ne da nake zato babu. Ka san abin da yake gida Annabi sallallahu alaihi wasallam, sanda wani mai bukata zo iba ake a bashi. Dan haka ya zata cewa akwai saura, ashe duk an rabar. Dan haka sai ya ce da shi ya hakuri, mun yi ciniki da kai amma na shiga ban samu ba. Mutumin nan da yake makauye ne, sai ya budi baki yake cewa wani irin yaudara ce wannan, wace irin yaudara ce wannan, wai manzo Allah ya yaudare shi, ya sa shi ya buro kasuwa, ya bata masa lokaci, kuma yanzu zai zo ce babu. Sahabbai suka ce Allah da manzansa ba sa yaudara. Suka yi yunkuri za su taba shi. Annabi ce a'a, kafka wanda ya taba shi. Ya sa aje a tambaya in akwai dabino ajuwa a gurin ta sa'i 60, dan Allah ta ara mana ta ba mu ranci zuwa wani lokaci za mu biya ta. Aka zo aka gaya masa ta ce akwai. Annabi ya ce to a hada wannan mutum da wani suje can a auna masa ya karba. Aka je aka auna masa ya karba, yazo ce cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama awfaita wa tayyabta, wato ka cika alkawari ka kyauta. Yanzu kuma yake ga Annabi sallallahu alaihi wasallama, sai Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa inna ibadina khaira ibadillah yawm alqiyamati almufuna almutayyibun, ce ai mafi alkhairin bayi a gurin Allah ranar gobe kiyama sune masu cika alkawari kuma su kyautawa. To haka manzo sallallahu alaihi wasallam baya kama mutum dan shi aka taba, dan shi aka yiwa, yana ta'amuli da mutane kamar yadda yake ta'amuli da kowa. A gidansa bai taba jan kunnan wani ba, ko yadda ki wani saboda shi an bata masa. Anas yake cewa tsaki wannan bai taba mun ba, tsaki ya nuna cewa baka kyauta ba, bai taba mun ba. Yace in ban yi abu ba, yace sai dai yace dan me baka yi kaza ba, in nayi wani abin da ba ya kamata yace dan me kai kaza, shikenan. Amma banda wannan babu wani abu da ya kara yake gaya mu. Wannan shine as-safhul jamil, na nafsa fasfahi as-safhul jamil, ka zama mai kyakkyawan rangwame. Lokacin da ya fatu Makka, akwai Usman ibn Talha, ɗaya daga cikin waɗanda makullan Ka'aba suke gurinsa. Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake Makka, akwai sanda ya nemi wannan mutum ya bude masa Ka'aba ya shiga, yace manzo Allah baka isa ba, baka isa a bude maka ba. Manzo Allah ya ce to ka jira wata rana da wannan makullin za su dawo hannuna. Sai yake cewa ai ko in haka ta faru, Qurayshawa sun mulakanta. Sai gashi ranar fathu Makka, Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo, shine muntasir, shi yayi nasara, ya aika a kirawo masa Usman ibn Talha, yace a ce da shi ya zo da makullai. Ya zo da makullai, idansa a ƙasa, ba zai iya kallon manzon Allah ba, ya san me ya faɗa. Zai jira ya ji an ce a turmusa hancinsa a ƙasa. Sai manzo Allah ya ce kawo makullan, ya kawo ya bude Ka'abar. Bayan ya bude ya karba, sai ya mika masa, kuma ya ce je rike wannan, ba wanda zai karbe wannan daga hannunka sai azzalimi, je ka ci gaba da rikewa. Khudhu hadha la yanzi'uhu minkum illa zalim. To kaga gaya min yadda zai ji a lokacin in ya tuna maganar da ya ga manzo Allah baya. Zai yi kamar ya nutse a ƙasa saboda kunya. To wannan shine hali na karamci, shine hali na manya. Ba ka ce kai mai takalmin ƙarfi bane, kowa ya taka kaza ka taka shi. In an maka takalmin ƙarfi, kai sai kai na soso, haka ya kamata. To wannan shi ne ma'anar fasfahi safhal jamil da Allah madauke sarki yake ga annabi sallallahu alaihi wa sallam. Shi yasa zamu ga sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama sun dosani wannan dabi'a daga annabi sallallahu alaihi wa sallam. Ga qissar da take cikin Bukhari ta Umar ibn Khattab tare da Uyayna ibn Hisn ibn Hudhaifa al-Fazari, wani ne daga cikin manyan larabawa kabilu haka da abin nan. Ya taho Madina lokacin Umar ibn Khattab shine khalifa, sai yazo yana da awar musulunci, to amma musulunci ne na ba kauyen da bai ilimi ba. Sai yazo ya sauka gurin wani dan uwansa da ake kira Al-Hurr ibn Qais. Al-Hurr ibn Qais yana ɗaya daga cikin manyan masu bawa Umar shawara a fadarsa. Musa Umar yana da manyan mutane makaranta masu ilimi masu ibada wanda ake ce musu al-qurra'u. Duk sanda wani abu ya taso babba annabi sayyidina Umar sai ya tara su kamar matsayin majalisar abinnan sanar suke majalisar dattawa, sai ya tara su ya ce to gashi me kuke gani. To shi wannan Al-Hurr ibn Qais dan uwan wannan mutum ne Uyayna ibn Hisn, da yazo sai ya sauka gidansa yace da Allah kana da matsayi a gurin Umar, ko zaka yi min hanya in samu ganin shi a fada? Yace babu komai, ka bari kashi gari mu kai ka. Kashi gari yaje ya sallama sayyidina Umar, yace a ce da su shigo. Suka shigo fada sayyidina Umar, sai shi wannan ba kauye wato Uyayna ibn Hisn sai ya dubi sayyidina Umar yake cewa ma hakamta bil adl wala qasamta bis sawiya, yace baka taba yin hukunci da adalci ba, kuma duk raban da kake yi baka raba daidai. Mutu ya gaya wa sayyidina Umar maganganu masu zafi. To sai sayyidina Umar ya ransa ya baci, kun sai yana da fushi, sai ransa ya baci yana so ma ya auka masa. Sai shi Al-Hurr ibn Qais yace ya Umar ya Amir al-Mu'minin, Allah yace khudh al-afwa wa'mur bil-urf wa'rid 'anil jahili. Yace Allah yace ka riki afwa, wato ka zama mai afwa, kai umarni da alkhairi, ka kawar da kai daga jahilai. Ya nuna dan uwan yace wannan yana cikin jahilai, saboda wannan yana daga cikin wadanda aka ce ka kawar da kai da kansu. Nan da nan yace yayi, har ma yasa akai masa kyauta. To haka sha'anin wanda suke koyi da manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin irin wannan daman inda nake bayyana shi ne kai afwa lokacin da kake da ikon rama. Ka san wani shi baya afwa sai in ya gasa, wato an masa laifi ya shiga ya fita ya bi nan ya bi can ya kasa yadda zai rama, sai ce to na afwa fi sabilillah. Yaushe ka kasa kuma ka ce kai afwa, bayan ka bibbido hanyoyin da zaka bi ka kasa rama, sannan kuma ka ce kai afwa fi sabilillah. To kaga wannan ba ita ce ake yabo ba. Afwar da ake yabo shine afwar da kana da damar ka rama sai ka ce to na yafi, sannan kowa ya zara ido so yake ga ramuwar da zaka yi, sai kuma a ji kai ka yafi, kuma ka bi ta ma da wani aikin alkhairi bayan wannan. To shine ma'anar fasfahi safhal jamil. Kaga wannan ba za a zo a ce ai an share ta, an shafe wannan ayar saboda ayoyin jihadi ba. Allah ya ce inna rabbaka huwa al-khallaqul alim, lalle ubangijinka shine mai yawan halitta, al-alim kuma shine mai yawan sani. Ubangiji shine mai halitta, shi ya halicci komai daga babu, tun babu halittar yake mai halitta, wato sifar halitta ubangiji ya cancance ta tun babu yin halitta ba. Saboda haka shi khaliqun ne bil quwwa wa laysa bil fi'li faqat, yana iya halittar kuma yayi halitta, tun ma ba a yi halittar ba shi mahalicci ne, ya cancanci wannan suna. Dan ka san suna irin namu, ba ka kira mutum sai ya yi abin, yana da abin, sannan ka kira shi da suna. Ba ka cewa mutum tela bai taba dinka ko abin nan ba, ba abin da ya taba dinka ka ce masa tela, to ya aka yi zama tela. Ko kafinta bai taba rike ko zarto ba, sai ya rike zarto ya buga kusa, sannan ka ce eh kafinta, amma kawai haka ne ya ce shi kafinta ne. To sifar ubangiji shi sifa ce da ya sifantu da ita tun ma kafin muta'allaq, abinda sifar za ta alaƙaya da shi ya samu, akwai wannan sifar ta ubangiji. Don haka shi al-khaliq ne, kuma shi yake halittar abu min ghairi misalin sabiq, halittar da zai yi ba ta wani zai kwaikwaya ba, ba wani zai kwaikwaya ba. Yanzu aka ga duk wani abu da za a yi, duk wani kere-kere da za a yi, kowaye zai yi. In ka kula sai ka ga wani abu ya kwaikwaya. Bai isa a ce bai kwaikwaye komai ba, sai ka ga akwai wani abu da yake shigen wannan ya kwaikwaye shi. In ya yi jirgi sai ka ga ai har da wani fiffike-fiffike da wani abu da mai tsiri kamar tsuntsu kenan. Kaga kenan ya kwaikwaye abin nan. To duk wani abu da zaka gani akwai wani abu da aka duba aka kwaikwaya sannan aka yi. Sannan in mutum ya kira abu za a zo a samu kuma wani wanda zai kara upgrading din wannan abu. A kara masa matsayi, a kara masa, a fadaka shi, a saman masa da wasu abubuwa wanda da babu su. Kaga kenan kwakwalwa ta kara ci gaba. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Amma Ubangiji shi halittar sa yadda yayi ta babu kuma yadda zaka yi ka ce zaka wani zai zo yayi wanda ta fita Allah ba zai yi ba. Amma duk wanda zai yi kera wani abu na farko sai ya kwaikwaya, kuma sannan ba zai kera wani abu dole sai ya samu wasu sinadarai wanda su waɗannan sinadarai ba shi yayi su ba, sai ya samu sinadarai wanda su zai hada yayi abin da duk zai yi. In radio wannan zai yi dole sai ya nemo kayan hada-hadan rediyon kaddara ya shi yayi shi ya samu abin nan tunanin yadda za a yi hada-hadan abin ta zama rediyo. To amma kayan da zai harhada su zama rediyo din shi ya halitta su? Ba shi ya halicce su ba. Saboda haka sinadarin da ake hada abin kirar da shi dole halittar Allah ce, ba tashi ba ce. Sannan tsaka din da ya amfani da ita, wato fawa din da ya amfani da ita wajen ya yi kirar, kazar-kazar din da yi, waye ba shi wannan? Allah ne. Ta ga wannan ma halittar Allah ce. Hakanan hankalin da ya amfani da shi wajen sanya plan din abin, waye ba shi? Allah ne. Kaga shi meye nashi to? Ka gaya min shi a ciki menene nashi? Babu wani abu da yake nashi. Amma ka gaya min a cikin halittar sama da ƙasa dan Adam, meye dan Adam shi yayi wani contribution da shi a ciki? Babu. Akwai wanda zai ce shi yayi contribution a halittarsa? Yace gaskiya dan taimaka wajen halittar kunnansa ko idansa ko abin. Ya dan ba da wani contribution da ba dan haka ba da dan samu matsala? Babu. Haka yazo ga kanshi, shi yasa yadda ya samu kanshi ba yadda zai iya canza. Haka ya Allah ya so shi haka zai zauna. To wannan ita ce shine bambancin abinda Ubangiji zai yi na halitta da wani abinda lawan dan Adam zai zo ya kera. Sannan duk abinda Allah ya halitta sai kaga akwai wata hikima a ciki. Ana cewa kuma duk wani abu na halittar Ubangiji sai kaga abinda zai fita daga jikin wannan abun yana da wani amfani, ko ka sani ko baka sani ba. Ka ruba hatta dabbobi in suka yi kashin nasu baya tafiya a banza. Baya tafiya a banza. Za a sa shuke-shuke zama taki. Amma dan Adam da zai kera talabijin, wannan dan tatsatsin da take fitarwa na haske, cewa ake cutarwa ki, cutar da ido ki. Amma a cikin halittar Ubangiji babu irin wannan. Halittar Ubangiji komai da ka gani akwai hikima a ciki, saboda haka ya sifanta kanshi da al-khallaq. Yace inna rabbaka huwa al-khallaq. Wannan sifar al-khallaq guri biyu kawai ta zo da wannan siga ta mubalaga, da nan kuma da inda Allah ke jabala wa huwa al-khallaq. Ubangiji shi ne mai yawan halitta, ma'ana shi ne yake halitta tare da itikani. Sannan al-alim wanda yake masani, abinda ya halitta din ya san ko menene ya halitta. Don haka wanda yake masani shi zai tsara dokokin da za a bi domin a samu amfanan abinda ya halitta din. Sannan Ubangiji ya ce
walaqad atainaka sab'an min al-matani wal qur'an al-'azim la tamuddanna 'aynayka ila ma matta'na bihi aswadan minhum wa la tahzan 'alayhim
Allah ya ce walaqad atainaka sab'an min al-mathani wal qur'an al-'azim, kuma hakika mun baka ayoyi bakwai ko kuma bakwai wadanda ake maimaita karatunsu, wal qur'an al-'azim kuma mun baka al-qur'ani mai girma. Wannan aya ta zo bayan annabi sallallahu ta'ala, bayan Allah ya kira annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya yi rangwame kuma ya sani Allah shine mahallinci shine masani, dan ubangiji ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam irin baiwar da ya masa, duk wanda yana karkashin lallashi da ubangiji yake wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yayi masa baiwa, baiwar da tafi kowace irin baiwa, dan duk abin da zaka samu nan nan duniya to karshen shi dai a nan duniya zaka bashi koma menene, amma abinda ubangiji yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam baiwa da shi, baiwa ce wacce zai more ta nan kuma zai more ta a lahira. Ubangiji ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya bashi sab'an min al-masani, ya bashi bakwai. To wannan abubuwa bakwai malamai sun sabani wajen tantance menene sab'an din. Wasu suka ce ana nufin as-sab'u at-tiwal, surorin nan guda bakwai dogaye na farko wanda su ne suratul baqara, suratul ali imran, suratul nisa, suratul ma'ida, suratul an'am, suratul a'raf, suratul al-anfal wat tauba. In kace al-anfal wat tauba a matsayin sura ɗaya suke, kaga bakwai kenan. Wasu kuma maimakon su kira al-anfal wat tauba sai su sa suratul yunus, ce waɗannan su ne sab'u tiwal, su ne guda bakwai masu tsawo wanda suka fi kowane tsawo a cikin Alkur'ani, su ne Allah yake cewa ya ba wa annabi sallallahu alaihi wa sallam. Wasu malamai suka ce a sab'an min al-mathani ana nufin fatiha, fatiha saboda ayoyinta bakwai kuma ana maimaita karatunta, ayoyi ne guda bakwai a cikinta kuma sannan ana maimaita karatunta, a kowace raka'a za ka yi sai ka karanta fatiha, kuma ita ce ashrafu sura fil qur'an, sura da tafi kowace daukaka a cikin alqur'ani. Wannan magana ta biyu tana daga cikin maganganun da yawa daga cikin malamai na tafsiri suka fi goyon baya cewa sab'an min al-mathani din ana nufin surar fatiha, ita ce Allah yake nufi a nan, ya ce ya ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam ayoyi bakwai da ake maimaita karatunsu su ne fatiha da alqur'ani mai girma. Saboda hadisai da suka zo da yawa waɗanda suke nuna falalar suratul fatiha, akwai hadisin abu sa'id ibn al-mu'alla da yake cewa marrabi annabi sallallahu alaihi wa sallam, annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo zai wuce ta gabana, wa ana usalli, a lokacin ina sallah, fad'ani, sai ya kira ni falam atihi, amma ban zo ba. Wato yana ganin yana sallah bai kamata ya ansa kira na manzo sallallahu alaihi wasallam ba. To bayan ya gama ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam, sai annabi yake cewa, yake tambaye shi dalilin bai abin nan ba, sai ya ce ai sallah yake. Sai manzo Allah ya ce da shi alam yaqulillahi ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum, ba Allah ya ce ya kuma mu ne ku ansa wa Allah da manzansa duk sanda ya kira ku zuwa ga abin da zai raya ku ba? Sai ya ce da shi ala uallimuka a'zama surati fil qur'an qabla an akhruja min al masjid, bana sanar da kai surar da tafi kowace sura girma a cikin alqur'ani ba kafin in fita daga masallaci. Sai shi wannan sahabi Abu Sa'id ibn al-Mu'alla sai ya ce sai manzo Allah daga nan sai ya shiru bai gaya mun kowace sura ba ce, sai naga zai fita daga masallaci. Sai ya sauri ya tara manzo Allah sai ya ce manzo Allah ka ce baka kun ka fita daga masallaci zaka gaya mun sura da su kowace, yana tsoron kai ya fita ya ce ina ai magana ta wuce ka bari na fito. Sai ya sauri ya tare shi, ashe da mai yana fakonsa yana jira ya ga kai ya tashi fita kuma bai gaya masa ba, shine sai ya ce da shi alhamdulillahi rabbil alamin, ya karanta masa fatiha ya ce hiya sab'ul mazani wal qur'an al-azim alladhi utitu, ya ce to wannan su ne sab'ul masani, ayoyi bakwai da ake maimaita su kuma su ne alqur'anin da aka bani. Haka nan hadisin abu huraira shi ma ya tabbatar da wannan cewa ummul qur'an hiya sab'ul mazani wal qur'an al-azim, ita ce sab'ul mazani wato ayoyi bakwai da ake maimaita karatun su. To ayoyi bakwai din nan wasu malamai su sa bismillah a ciki kamar yadda yake a mushaf, za ka ga aya ta farko a mushaf bismillah ce, sannan ayar ƙarshe kuma a matsayin aya ɗaya take duk tsawonta. Wasu kuma malamai su ce a bismillah aya ce mai zaman kanta, ita ba wai wani yanki bane na fatiha, ita aya ce mai zaman kanta, saboda haka ayar karshe din nan da ake ganin ta dogon aya biyu ce, siratal ladina an'amta alaihim aya ce ana ghairil maghdubi alaihim waladdallin aya ce, saboda haka ga bakwai sun cika. Suna cewa saboda in ka duba nassi na wannan hadisin da ya tashi fadar ayoyinta, da ya tashi fadarta sai ya ce alhamdu, bai fara daga bismillah ba, kuma ya kira ta asaba, kaga kenan bakon ba za su cika ba, sai an yarda cewa siratal ladzina an'amta alaihim ya nan aya ce, ghairil maghdubi alaihim waladdallin kuma aya ce, kaga an samu bakwai din, tunda annabi da ya tashi ya fara daga alhamdu ne, bai fara daga bismillah ba, wanda yake nuna bismillah anan take, amma ba wani bangare bane na cikin Fatiha. Sannan kuma suna hujja da hadisin Abu Huraira da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa qasamtu salata baini wa baina 'abdi nisfayn wa li 'abdi ma sa'a, na raba sallah, wato sallah ana nufin Fatiha, na raba Fatiha tsakanina da bawana gida biyu, kuma duk abinda bawana ya roƙa yana da shi. Sai Allah yake cewa idan bawana ya ce alhamdulillahi rabbil alamin, sai Ubangiji ya ce hamidani abdi afwan, bawana ya gode mu, in ya ce arrahmanir rahim sai ya ce athna alayya abdi, bawana ya yabe ni, in ya ce maliki yawmiddin sai ya ce majjadani abdi, bawana ya kwarzanta ni. Sannan in ya ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sai ya ce hadha baini wa baina abdi, in ku iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wannan kuma ni da bawana za mu raba, wali abdi ma sa'al, abinda bawana ya tambaya yana da shi. Sannan ce ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, an qala ha'ula ila abdi wali abdi ma sa'al, wadannan dunna bawana ne, bawana yana da abinda ya roka. In ka kula zaka ga raban ba zai yiwu ba zama nisfai ne kamar yadda ya faɗa, sai in ka yadda cewa bismillah ba ta cikin lissafi, saboda in ka ɗauki alhamdulillahi rabbil alamin aya ɗaya, arrahmanir rahim aya ɗaya, maliki yawmiddin aya uku, waɗannan Ubangiji ya ce nashi, kaga uku kenan. Sannan sai ya ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sai ya ce wannan tsakanina da bawa za mu raba shi, rabi ko sai ihdina siratal, suka ce wannan yana nuna cewa ita bismillah anan take, anan mahallinta ne, amma ba yanki ba ce ta cikin Fatiha. Shi yasa ma a karatun Alkur'ani, a wajen karatun Fatiha ake samun sabani wajen wajabcin karanta ta, kaga da yawa daga cikin malamai ba sa ganin wajabcin karanta ta, ta yadda za a ce in ka bar karatun ta a cikin sallah ka ta bace, amma za ka yanke wani bangare na Fatiha kai a ce kuma sallah ka tayi, kaga ba zai yiwu ba. To wannan yana daga cikin bayanan da malamai suka yi wajen cewa sab'ul masani din ana nufin Fatiha. Insha Allah gobe za mu ci gaba da fatan abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu lada, abinda muka yi kuskure Allah ya fi mana, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam.